بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول يقع الله سبحانه وتعالى لكي يكون سيد الدرس يقدر هدور مؤونا يمتي لتنين biyu ga watan Jumada al-akhirah hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1433 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamus sunnah al-manshura ya al-sheikh al-hafiz bin Ahmad al-Hakimi. Makon da ya gabata mun tsaya a tambaya ta 84, za a tashi 85 yau ko? Tayyib. Man humul waqifatu wa ma hukmuhum? Da ta gaban su kuma ma hukmu man qala lafzi bil Qur'an makhluq. Sai mu fara da ta farko. Man humul waqifa? Bismillah.
من هم الواقفة وما حكمه؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية.
Wannan ita ce tambaya ta 85. Kuma kamar da na ambata mana a wancan mako da ya gabata, cewa wannan wata matsala ce da ita ce dai za mu gama abin da ya shafi al-imani bil kutub. Bayan wannan tambayar da ta gabanta, sai kawai magana akan imani da manzanni, kuma sai mu haƙuri da wannan matsalar kasancewar baƙuwa ce a gun mafi yawa daga cikinmu, idan ba wanda yake ya karanta littafan aqida haka da zurfin su, ko ya karanta dai kamar irin wannan littafin da makamancin sa, kamar littafin da shi wannan bawan Allah shi ma dai rubuta babba da yafi wannan mai suna Ma'arijul Qabul, inda ya sharhin waqi'in da ya rubuta na aqida mai suna Sulamul Usul, ba irin wannan ba, da kuma manya-manyan littafai na magabata da suka yi magana akan aqida, waɗannan ba a cika jin su ba. Yana tambaya ne akan man humul waqifatu, su wane ne alwaqifa? Mun ce alwaqifa sunan kungiyar ne. Yawwa, galibi sunan kungiyoyi akan kare shi da ta marbuta irin wannan, musamman kungiyoyi na aqida da suka fito suka kauce daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da waccan fitina ta auku da na ambata mana a zamanin al-Imam Ahmad bin Hanbal, har shi ma aka fitine shi, aka jarrabe shi da cewa lalle sai ya fito ya gaya wa mutane cewa Qur'ani halitta ne. Ina jin mun yi wannan bayani. Yawwa, to an samu wasu mutane su kuma tun da ganin ga yadda lokacin daular a zamanin ra'ayinta kenan, da kuma sabanin su al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya zama cewa ga abin da suke faɗi ya bambanta, har irin azabtar da su da aka yi. To an samu wasu kuma garin tsoron su auka cikin wani abun, su suna ganin suna son su faɗi daidai, kuma suna tsoron ƙarfin mulki na lokacin, sannan kuma suna son su faɗi abin da ya dace da waɗancan har yanzu waɗanda suke masu faɗin bid'an, la'alla ko don su zauna lafiya. To amma akwai wasu kuma, wannan waɗanda za mu zo mu ji ne nan gaba, magana masu lafazi, akwai waɗanda su kuma a zuciyarsu wata sabuwar firka ce daban abinda suke nufi Qur'anin nan kamar yadda Allah ya halicci bishiyoyi ya halicci duwatsu da babu su haka ya halicci wannan alqur'ani in ku aka faɗi haka kaga qur'ani ya tashi daga zaman sa na siffa ta ubangiji ya koma wani abun halitta wannan kuma shine babban laifin da al-imam ahmad a lokacin ya dage akan lalle sai an koyawa mutane cewa wannan abun kuskure ne kada kuma a bari wani ya kullace shi ya dauke shi a matsayin aqida ta addini yawa to waɗannan mutane su kuma su ne alwaqifa alwaqifan nan ra'ayinsu kamar da malamai suka ambata shugabansu a lokacin shine muhammad ibn shuja as-salji sunansa kenan as-salji wasu su ce masa as-sallaj shi kuma dalibin bishr al-mirrisi ne bishr al-mirrisi yana cikin manyan wato yan bid'a da suka shahara da suka fitini sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fitini kuma mabiya sunna musamman a zamanin waɗannan fitinu din dan shine ya fito da wasu abubuwa da yawa daga cikin babin sunayen Allah da sifofi na bid'a na kore su kusan ka iya cewa shine kashin baya da irin su da Ja'ad ibn Dirham da kuma Jahm ibn Safwan wannan rukunan guda uku sune rukune a babin sunayen Allah da sifofi da babin kaddara da banda abin da ya shafi al-asma'i wal ahkam sunan mu'tazilawa da khawarija su suka fi magana a wannan gefen amma abin da ya shafi asma'ullahi wa sifatihi da abin da ya shafi kaddara to waɗannan sun fi magana a marar kyau a ciki musamman abin da ya shafi aljabru da yake kaulin Jahm ne ibn Safwan a bishr al-mirrisi shine wanda malam al-imam Uthman ibn Sa'id ya rubuta littafi domin sa akwai littafin da na taba ambata mana wani bawan Allah sunansa Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id ad-Darimi hanna ce mana Darimi akwai guda biyu ko yawa Darimi akwai malam Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi wannan malami ne ga Imam Muslim akwai kuma wannan Uthman ibn Sa'id ad-Darimi shi kuma malamin aqida ne mafi yawan littafansa akan aqida ne yana da littafi akan ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah girman sa kamar wannan littafin da muke karantawa haka yake yana kuma da littafi sunansa Naqd Uthman ibn Sa'id ad-Darimi 'ala mirrisi al-'anid fi ma khalafa fihi fi ma qala fihi fi bab at-tauhid ko dake ina jin akwai karin al-mirrisi al-'anid haka ma kara fassara shi kuma akwai kara masa bayani ma'ana naqd in an ce naqdi shine warwarewa raddi idan aka samu mutum ya rubuta wani abu da wata aqida marar kyau yana daga cikin aikin malamai a zamanin da suke nan lalle su rubuta bayani dan a fidda al'umma daga jahilci akan wannan abu a laifi ne malamai su shiru akan abin da ake marar kyau a ce ga wani ya rubuta littafi akai yana kiran a zo a bauta wa Allah da wani tunani marar kyau to malamai musamman magabata sun tsoratar akan malamai su shiru ba a rubuta wani abu da zai mai da wannan abu ba kawai dai abin da ake so shine ya zama mayar wannan ta zama da ladabi da tsari da kuma kwadayin shiryuwar shi wanda kake rubutawa akan sa din yawa ba wai kawai a kecire ni a rama ka ji cewa ka huce zuciyarka ba wannan ba don Allah ake yin wannan ba wanda zai don Allah to yakan natsu ya rubuta gaskiya domin mutane su fahimce ta Allah madauki ya kara mana sha'awar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kare aqidar sa don haka ya rubuta wancan littafi akan bishr al-mirrisi to wannan bishr al-mirrisi din malami ne na Muhammad bin Shuja as-Salji Muhammad bin Shuja as-Salji shi ya fito da wannan aqidar ta al-waqifa mece ce aqidar waqifa sun ce wannan qur'ani muhdath ne ma'ana yadda Allah yayi abubuwan halitta haka shi ma yayi wannan alqur'ani amma wannan aqidar ba sa iya fadarta saboda tsoron abinda zai biyo baya kada sauran musulmi su yi watsi da su sai suke cewa to mu abinda zamu yi mu ce mun yi tawakkufi mun yi shuru ga aqidar su ta zuci amma sai su ce a'a mu ba za mu ce komai akan wannan ba ba mu da hukunci akan wannan sai suka ce la naqulu innahu makhluq wa la naqulu innahu ghayru makhluq mu ba za mu ce halitta bane ba za mu ce kuma ba halitta bane haka kawai za su shiru to wannan shi ake nufi da waqfu asali an samu wannan kalmar ne daga tawakkufi mutum yace shi ba shi da ra'ayi a abu sai a ce wannan mutawakkifun haka malamai suna amfani da wannan lafazi ba wai bako bane a matsalolin ijtihadi ma a fiqhu idan mutum yayi bincike akan matsala lam yatawassal fiha ila hukmin jazimin ya zama cewa bai kai ga ya fahimci hukunci yankakke akan matsalar ba sai ce gaskiya dalilan da suka bayyana gare ni a wannan matsalar bangaren halacci daidai suke da dalilan da suka bayyana ta bangaren haramci don haka ni na tsaya akan wannan matsalar sai na yi ƙara bincike wannan yana nan ana yin sa a babin fiqhu ba matsala bane amma a babin aqida wanda tilas ne da ma mutum ya sallama abin da ke gaban sa na dalilai wanda kuma baka samun babin aqida istihadoli su yi yawa dama ita aqida sauƙinta ƙuru-ƙuru take a Qur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne zai ce abu kaza fari ne kaga duk wanda zai zo ya kwane-kwane ya ce baki ne to an san ya saba wa waccan magana na fatan fahimci abu sai sa rikicin sauƙin a gano kuskuren mai kuskure a babin aqida yafi sauƙi fiye da babin abubuwan fiqhu da istihadi yawa to shi yasa sai suka ce su ba za su faɗi wannan ba kuma za su faɗi wannan ba shi wannan Muhammad bin Shuja As-Salbi laƙabinsa shine ana ce masa Tursul Jahmiya mun san Turs ya yake nufi da Tursi da Larabci garkuwa yawa shine garkuwar Jahmiya kaga ko wanda aka ce ya zama garkuwar Jahmiya ai ya fito ƙuru-ƙuru an san shi mun san me Jahmiya ne menene Jahmiya Jahmiya ai sunan kungiya ne da ake dangana ta zuwa ga Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan na ai naji yanzu kun saba ma da shi. Ko ma'ana sanin sa mun sha jin dai magana akan sa. La'alla kila kuma dai an manta. Jahm ibn Safwan ai bai kamata ku sake magana akan sa ba. Mai tarihin wanda yaje musu da mutanen India nan suka kure shi yazo ya sake kure su akan ruhin ai naji mun faɗi kisa ba sau ɗaya ba ko? Yawwa to shine Jahm ibn Safwan. Kuma kungiyarsa ita ake ce ma Jahmiya to shi wannan mutum Muhammad bin Shuja' As-Salbi saboda kare wannan aqidar ta Jahm ibn Safwan ake ce masa a Tursul Jahmiya saboda yayi zulfi a cikin harkar kamar da na ambata su al-waqifa ra'ayin su shine suna cewa al-Qur'anu muhdathun wujida ba'da an lam yakun wa mtana'u min itlaqi annahu makhluq amma ba za su ce maka makhluqi bane in aka tambaye su qur'ani makhluqi ne sai su ce a'a amma dai muhdath ne kaga da muhdath da makhluq mai bambancin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa al-Khallal ya ruwaito min wajhaini an Ziyad ibn Ayyub daga Ziyad ibn Ayyub wanda daga cikin daliban Imam Ahmad bin Hanbal an ruwaito ya tambayi al-imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ya aba abdullahi ulama'ul waqifati jahmiyatun malaman waqifa masu cewa mu ba za mu ce halitta bane ba za mu ce ba halitta bane me hukuncin su za mu ilhaqin su mu riskar da su da jahmiya mu ce musu dukan su yan bid'a ne manya koko ya za mu yi to saboda adalci na Imam Ahmad bin Hanbal bari mu ji me yake cewa qala sai yake cewa na'am jahmiya za a ce musu mithl ibn sallaj kaman shugaban su ibn sallaj da ake ce Muhammad bin Shuja as-Salbi ko as-Sallaj yace kamar wannan mutumin wa ashabihi alladhina yujadiluna wadanda suke jayayya akan wannan matsala yana nufin wanda yake da ilimi akan wannan harkar har ma ya karanta ilmul kalami ya iya shi zai iya kokari wai ya kare wannan mazhabar to dan bid'a ne jahmiya dan jahmiya ne shi wanda kuwa jahili ne to ai masa bayani a gaya masa gaskiya har Allah madauki ya sa ya batta to wannan hukunci kuma dama shine ya kamata dangane da duk masu ra'ayoyin irin wannan wanda yake ya san abin da yake ya karanta bid'a ya koshi da ita ciki da waje fal ya santa kuma ya san cewa ba daidai bace ya karanta nassoshin Qur'ani ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa bayanin su amma so yake lalle sai ya kare abin da yake kai ko kuma sai ya kare abin da yake jagorantar mutane akai hanyar abincinsa sai ya kare ta to wannan dan an ambace shi a matsayin dan bid'a ba matsala bane, wanda ko jahili ne bai san me ake ba, kawai dan goyen baya ne, to ba kai masa itlaqin hukuncin ka ce wannan shi ma dan wannan aqidan ne, sai dai a ce yana bin abu. Kaga ku akwai bambanci tsakanin bin abu da taqlidi da kuma tabannin sa ka dauke shi a matsayin ra'ayi. Ina fata mun fahimci abin yadda har za a ce kai mai kare shi ne. To shine abin da malam Ahmad bin Hanbal ya kawo an. To mu koma kan littafi. Yace al-waqifatu, su al-waqifa ungir waqifiyya kenan. Humul ladhina yaquluna fil qur'ani, sune wadanda dangane da al-qur'ani mai girma suke cewa la naqulu huwa kalamullah, ba za mu ce shi kalamin Allah bane, wala naqulu makhluq, ba za mu ce kuma makhluqi bane. Haka yake rubuce a gungu yawa, ma'ana ba za su ce abun halitta bane, ba kuma za su ce maganar Allah ce ba abun halitta bane, shine ma'ana. La in suka ce kalamullah suna nufin ghairu makhluq, suka ce ba za su faɗi wannan ba, ba za su faɗi wannan ba, su dai kawai sun yi shiru. Me ye dalili? Zahirin Al-Qur'ani in mutum ya karanta da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me suke nunawa dangane da Al-Qur'ani? Ai suna nuna Al-Qur'ani magana ce ta Allah, siffa ce ta Allah, ba halitta ba ce. To kaga idan mutum ya fahimci wannan abun, in ya tsaya bai faɗi haka ba, to akwai wani abu da ya tokare shi. Menene wannan abin da ya tokare shi? Abin da ya tokare shi shine wannan dai abin da muka yi ta shafaɗa ɗin nan, harkar ilmul kalami, hujjojin da suka je suka samu a wannan babin. Mun san ilmul kalam ko? Mun sha magana dai akai. Ilimin nan da aka samu shi ta hanyar falsafa, wanda ake bincike akan harkar aqida ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba. Shine ma'anar ilmul kalami. Yawwa. Ina fata mun fahimci abin. Yawwa, to wannan ilimi dama waɗanda suka ka'ada shi, suka sa masa ka'idoji, suka fito da shi, suka yi bayanin sa har mutane suka san shi, abinda suke faɗa shine su fa sun yi bincike ta hanyar manhajin mutanen nan masu falsafa din nan, sai suka ga cewa malaman falsafan nan duk abinda suka yi magana a kansa za su gan shi yana da abinda ake cewa accuracy, da wahala ka samu kuskure a cikin sa. Haka mun fahimci wannan? Sai suka ce to tunda haka ne gaskiya, in muka samu wata aya ta Al-Qur'ani ta ci karo da abin da masu binciken nan suka gano da hankalinsu, to gaskiya da wahala musallama wa ayan nan, tunda wannan hanyar ba ta kuskure. Mun fahimci asalin yadda zancen yake? Shi yasa har aka sami malam Fakhrul Razi. Fakhrul Razi na gaya mana nan nan Abubakar Ar-Razi ko? To banda shi Al-Fakhrul Razi mai tafsiri, wanda ake ce ma At-Tafsirul Kabir, wanda yake sunansa Futuhatul Ghaib, sunan littafin kenan Futuhatul Ghaib, mujalladi 30 ne shi ma, tafsirin Al-Qur'ani haka yake dimeme. To malamin yayi tabakkuri, yayi zurfi sosai a harkar falsafa da ilmul kalamin nan, bal Ibn Taymiyya yana cewa shine ya sawa mazhabar ash'ariyya ka'idojinta har ta zama mazhaba sosai. Ya rasu a shekara ta 606 daidai, tsakaninsa da Ghazali shekara 100 cif cif, Ghazali ya rasu 505 daidai, shi kuma wannan 606 daidai. To shi wannan Fakhrul Razi din yana da wani littafi, ina gina taba ambata mana, sunansa Muhassilu Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhirin min al ulama'i wal fuqaha wal ulama'i من الفقهاء ومن العلماء والفقهاء والمتكلمين سونا لتافن كنا هكا يكي وندوغن سونا لشي يوا أتكين لتافن يكي تيوا سوفو ونن هنير دا سكا بسكا غانو تيوا غايد دا أغانو الله سبحانه وتعالى كاسان سوفركم أبن سكا فارا التوحيدي mai makonsu sallama su gane su karɓi Qur'ani yadda yake, Allah madaukaki shi ya halicci sama ya halicci kaza, ai dai ya ga mana wannan ko? To su ba ta wannan suka yadda cewa Allah shine mahalicci ba, su gwadawa suka yi cewa ai in kaga abun halitta to tabbas akwai mahalicci, har suke cewa al-ba'ru al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, in ce al-ba'ra ana nufin kashin raƙumi, wai in dai kaga kashin raƙumi to tabbas akwai raƙumi. Yawwa, mun fahimci abin? to wata irin wannan hanyar suka bi diddigi har suka gano cewa akwai Allah suka yadda da shi ma'ana dai ta hanyar hankalinsu da suka samu ta hanyar philosophy to suka ce sun bi kuma ilimin masu falsafa din nan sun ga cewa gaskiya baya kuskure in dai suka ce abu kaza fari ne to in an yi binciken duniyar nan za a dawo a same shi cewa fari din ne su haka suka yadda wannan me ya faru sun kwatanta ne da binciken da masu falsafa suka yi a bangaren al'ulumu tabi'iyya ina jin na taba ga mana wannan a ilmomi na tabi'a abinda ake cewa natural sciences in aka yi bincike dama za a yi experiment an binciki kaza yana maganin kaza aka gwada kuma aka ga haka ne aka binciki kaza ma in an hada shi da kaza zai fitar da kaza duk waɗannan abubuwan haka ne har na ga mana labarin Ibn Taymiyyah da yake magana akan mathematics da abubuwan da Pythagoras ya fito da shi yake cewa duk waɗannan hanyoyi ne masu kyau kuma daidai ne yace da wahala ka gwada suka samu kuskure Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan shi ba amma matsalar ita ce da suka zo wannan hanyoyin na tunani na ilimin duniya sai suka dauki wannan ka'idojin sai suka yi amfani da su wajen sanin ilimin gaibi shi kuma ilimin gaibi ba gwada shi ake ba to da suka gwada sai suka ce to ashe wannan duniyar da muka gani lalle akwai mahalicci mahalicin nan shine al-aqlu fa'al wato hankalin nan mai active hankali kenan shine ya haifa wai yana da wasu mataimaka guda goma su ne yake cusa musu ilimi sai kuma su zubo wa dan adam ta hanyar haka abubuwa suke kaiwa zuwa ga kaza ma'ana suna nufin waɗancan mala'iku sannan shi wannan al-aqlu fa'al din ba za su kira shi ubangiji ba ba su ce Allah ba kawai dai sun ce wani power ne wani karfi ne shine ya samar da wannan duniyar amma kuma rikicin shine sai suka ce da shi da duniyar tare aka same su kawai ba a san lokacin da ɗayan ya riga ɗaya ba wannan shine asalin masu falsafa inda suke kaiwa zuwa gare shi yawa to waɗannan mutanen su kuma masu wanda suka yi falsafar suka aka karantar da su hanyar yadda za a gane tauhidi ta hanyar tunani ba ta hanyar nafsi ba sai suka dauki wannan kiyasin ɗaya suke yi daga nan aka samu wancan kiyasin da Jahm ibn Safwan yayi Bishr ibn Risi yayi nasa Ja'ad ibn Dirham shi ma yayi nasa sai suka fito wa mutane wannan mazhabobin suka samu a bangaren aqida to abin da nake so in faɗa shine labarin shi wancan Razi din Fakhrur Razi a cikin wancan littafi nasa Muhassil Afkar al-Mutaqaddimin wal-Mutaakhirin din nan da kawo mana sunan sa yana cewa mu idan muka je muka binciko ta hanyar wannan ilimin namu da baya kuskure to in muka samu wata aya ko hadisi ta saba musu to dole ne mu gabatar da wancan hankalin akan wannan nassi na Qur'ani da Sunna wannan fa mai tafsiri mujallidi 30 din shi ya faɗi wannan ma'ana ya ce wai idza ta'arada al-aqlu wan-naqlu wajaba taqdimu al-aqli لان النقل انما عرف عن طريق العقل ولولا العقل لما عرفنا صحه النقل غوبن في فلسفه تاسا معناه cewa yake idan aka samu sabani tsakanin nafsi da kuma hankali to wajibi ne mu gabatar da hankali domin ta hanyar hankali ne muka san shi naqali din ma'ana hankalin mu ne yasa muka gamsu da cewa annabi annabi ne hankali ne yasa muka gamsu cewa maganar annabi gaskiya ce hankali ne yasa da annabi ya zo da mu'ujizozi sai muka gane annabi ne muka yadda da shi mun fahimci abin da yake so ya kai sai ce don haka kuma annabin nan shi ya zo da Qur'ani don haka maganarsa na ɗaldin nan mun santa ne saboda muna da hankali da ba mu da hankali da ba za mu yadda da shi ba sai ce ashe kenan komai yana gini ne akan wannan hankali din duk abin da ya saba ma hankalin to sai a aje shi a yi amfani da hankali saboda wai da ba dan hankali ba da ba mu san cewa shi ita wannan hanyar ta nakal din in an ce nakal ana nufin abin da aka ciro yawa da ba dan hankali ba da ba mu san cewa hanyar nakali hanya ce ingantacciya ba wannan shi ya rubuta a wannan littafin kuma saboda shi Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi bayanu talbisul jahmiyya sunan littafin kenan akwai littafi da wannan bawan Allah kuma banda wannan muhassil din ya rubuta wani littafi sunansa asasut taqdis a cikin asasut taqdis anan ne ya rubuta ka'idojin wannan mazhabar ta asha'ira da waɗannan ilmomin da suka fito da shi sabo to Ibn Taymiyyah dama da ya lura cewa a cikin malaman asha'ira babu mutumin da ya sa ka'idoji ya bayanin mazhabar asha'ira ta balaga sosai irin shi Fakhrur Razi da ya tashi shi yasa ya dauki littafin sa shi masa raddi yayi littafin nasa yayi raddin shafi 60 ne kawai a ciki sai bai samu damar karasawa ba amma shi nasa din shafi su tun inda yawa randi mujalladi hudu ne yanzu suna nan an same su to amma iya inda ya tsaya din shafi 60 ne na wancan littafin mai shafi 180 kaga sulusun sa kenan ya samu damar yawa randi to a lokacin nan shine yake bada labari kai Ibn Taymiyyah cewa waɗannan mutanen su ne suka fito da wannan mazhabar da wannan abun suka bayyana don haka idan aka yi raddi ga wannan maganar tasu to duk wanda ya zo a bayan su ma insha Allah an gama da shi kuma haka abin yake sai zama raddin da Ibn Taymiyyah yayi wannan magana ta Fakhruddin Razi ba za ka samu wani raddi mai karfi irin raddi da Ibn Taymiyyah yayi a wannan littafi bayanu talbisul jahmiya da ya samu sa wannan to suna din ba akwai wasu malaman kafin shi Razi daga cikin manyan malaman mazhabar ash'aira la'alla ko dan fa'ida ma ji daga cikin waɗanda suka zo irin su Abubakar al-Baqillani wanda ya rasu shekara 403 shi ma babba ne a cikin mazhabar ash'aira din kuma ya rubuta littafai da yawa amma yana daga cikin saboda adalci zan faɗa mana wannan ina jin na taɓa gaya mana littafin sa da ya rubuta sunansa al-intisaru lil-Qur'an na gaya mana shi ban taɓa gaya mana ba ko yana da wani littafi ina da shi amma a computer nake da shi soft copy bugun ban samu ba bugaggen babu littafin da aka rubuta shi da ya kare alqur'ani daga makircin waɗanda suke tuhumar alqur'ani bai cika ba musamman ya faɗi ƙuruƙuru a ƙidin shi'a rafidawa ya yi musu raddi raddin da ban ga irinsa ba dangane da matsalolin da suke da shi akan qur'ani ya yi aiki mai kyau a nan wurin kuma mujalladi biyu ne wajen kowanne shafi 500 kaga wajen shafi 1000 kenan gaba daya kare alqur'ani ne da martabarsa da darajarsa musamman daga shubuhohi irin waɗannan da kuma wanda turawa daga baya suka samu mustashriquna da suka yi amfani da abin da shi a suka rubuta suka goya masa baya wajen sukan alqur'ani dan mafi yawan turawa da suka soki alqur'ani irin su Montgomery Watt yana cikin manyan marubuta akan alqur'ani da sunna ya sun rubuta waɗannan maganganu ne bayan sun samu rubuce-rubucen shi'a suka bude musu kofa wajen sukan Qur'ani sukan Abu Hurairah sukan Zuhri to wannan abun mafi yawan abin da suka rubuta na sukan musulunci akan wannan suka gina shi to wannan abin wannan al-Baqillani kenan ya rubuta shi ma littafai yana da at-tamhid a babun wannan ilmul kalam din a bayan sa aka sami malam Abdul Malik ibn Abdul Aziz al-Juwayni shine mai littafin al-Waraqat na usulul fiqh malamin Shafi'iyya ne shi ma yana da kokari a wajen mazhabar Shafi'iyya a fiqh to amma shi ma malamin ilmul kalam ne a bangaren abin da ya shafi mazhabar ash'ariyya shi kuma ya rasu 478 bayan sa shine aka samu irin su Ghazali wanda na gaya mana 505 da su wanda ake cewa Hujjatul Islam al-Ghazali shi kuma mai Ihya Ulumuddin shi ma mazhabar sa ash'ariyya ce a wannan bangaren aqida to daga bayan sa shine aka samu wannan wanda bayan sa kuma ba wanda ya hidima ga mazhabar irin shi al-Fakhr ar-Razi wanda na ambata mana shi yasa babban abin da dalibin ilimi zai yi duk littafin da ya gani a bangaren aqida ya fara tambayar ya san wane ne wannan kuma mai aqidarsa zai taimaka masa dan kada ya auka ya karanta komai ya tsammanin cewa daidai ne dan in kana karanta hujjojin hankali din nasu idan baka san nasoshin alqur'ani ba sai kaga wani abun fa kamar haka yake a hankali hankali amma da ka san nasin alqur'ani za ka ga cewa ba shubuha ce kawai ba gaskiya bace kuma akwai hanyar da za a yi raddin ta a yi bayanin ta Allah madauki ya taimake mu ya kara fahimtar da mu sunna shi yasa kullun abinda malamai suke faɗa har wani malami yana ce mana wani wata rana shi yana ga wato da Allah bai kawo ilin su Ibn Taymiyyah ba da musulunci ya rube wannan magana ta sa kuma ba ƙarya bace musamman in ka duba irin aikin da Ibn Taymiyyah ya yi da kuma ka duba lokacin da Allah madaukaki ya kaddara aka same shi an same shi a karni na 7 zuwa na 8 a karni na 7 aka haife shi 661 ya rasu 728 kaga a karni na 8 kenan yawa to sai da Allah madaukaki ya kyale duk mazhabobin bid'a na duniya wanda suke a lokacin nan gaba ɗaya sun gama balagar su sun yi manyan malaman su sun rubuta littafan su kwata-kwata manya-manyan masu falsafa sun rubuta an samu irin su Ibn Sina musa Ibn Sina wanda ake alfahari da shi a matsayin cewa manyan musulmi da suka yi fito da harka a ilmin sciences ko wannan yayi kyau yayi amfani a bangaren sciences to amma da ya shigo cikin ilahiyat dama malamin sa kirista ne a bangaren ilahiyat a theology abinda ya shafi tauhidi malamin da ya tafirinta da shi kirista ne shi yasa duk suka bata a bangaren tauhidi amma a bangaren sciences din sun yi kokari haka su ibnu rushd irin su farabi su alkindi su wancan abubakar ar-razi da nabi amana kwaliki to sai da duk suka zo suka gama rayuwar su suka yi kwansu suka yi abin nan me yake cewa suka kyankyashe duk suka fito da komai kaidojin suka bayyana kuma wasu ma har sun yi daula duba ka ga irin su Shi'a Rafida sai da suka yi daula suka kafa gwamnati a wasu lokuta to duk Allah madauki daga baya sai Allah ya sa aka samu irin wannan mutumin shi kuma ya tafirantu da karanta littafin magabata can sai ya zama cewa bai karanta littafin mutanen zamaninsa kawai ba sai rika komawa yana karanta littafin irin su Imam Ahmad bin Hanbal yana karanta maganganu irin na Imam Malik bin Anas duk waɗannan kuma su ne musulunci ko ba haka bane manyan malaman musulunci kenan ya karanta littafin irin na su al-Imam Shafi'i su maganganu irin su Sufyan ats-Tsauri su ne manyan maganganu a gurin su da kuma dai manyan magabata da suka wuce to duk wanda zai karanta wannan kuma akwai littafai da aka samu a zamanin sa na al-Asar in an ce al-Asar ne fa ruwayoyi da aka ruwato yanzu misali in ka sami littafin Al-Lalaka'i Hibatullah Al-Lalaka'i wani babban malami ne shi kuma da aka yi shi ya rasu 418 yana da littafi sunan sa Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a mujalladi 5 ne shi kuma zai hakaito maka duk maganganun sahabbai maganganun tabi'ai akan matsalolin aqida kawai zai kawo maka malam sahabi wani ga ra'ayinsa akan kaza sahabi wani ga ra'ayinsa ga abin da wani ce sai ibnu taymiya ya karanta waɗannan sai ya ga gaba ɗayan su sun yi ittifaki akan kauli ɗaya to idan ya zo ya karanta wannan ilimin falsafar kuma dama ya iya falsafar ya karanta ta ya yi ilmul kalamin ya iya shi don haka in ya karanta sai ga kai wajibi ne a girmama qur'anin nan da sunna akan wannan maganar hankali yace hankali fa shi kansa iri ne idan muka yadda mu rusa nafsi da hankali to wata ran wani hankalin zai zo wanda yafi wancan hankali ko ba haka bane sai ya rusa wannan hankalin kun ga kenan gaba daya an koma bin hankalin an aje qur'ani an aje sunna mun fahimci abu yau shi yasa sai ya girmama qur'ani da sunna yayi raddi ga irin wannan maganganun na su Fakhruddin Ar-Razi akwai littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya yana cikin littafai masu amfani sosai dan shi wannan ka'idojin da Razi ya faɗa cewa idan aka samu nafsi ya saba wa hankali to a gabatar da hankali kamar yadda faɗa da zuko wannan ka'idojin su ya samu guda hudu kowanne ɗaya ya kira shi dagutu sai littafin nan nasa wannan abin nan as-sawa'iq al-mursala sunansa as-sawa'iq al-mursala ala ghazwi aw li ghazwi al-jahmiyyah wal-mu'attila sunan littafin kenan mujalladi hudu ne manya shi kuma duk abin da yayin shine ya kore waɗannan maganganu ya tsaftace Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka mu waɗannan bayin Allah da alheri saboda aikin da suka yi wanda hakika da ba an sami irin su din ba da kuma dai iko na Allah haka Allah madauki yaso to da an sami matsaloli da yawa ku duba ku ga har yanzu ba a gama wankewa ba har yanzu wasu kana fadar wannan ba mutum marar mutunci a gun su irin Ibn Taymiyyah ko ba haka bane in suka tashi za su kira shi zindiki a kira shi wane ne kawai saboda in ana maganar sufaye to gabaɗayan sufayen duniya sun yarda da Ibn Taymiyyah ya san meye tasawufi ka je ka karanta mujalladi na 10 da na 11 na majmu'un fatawa nasa sunansu dama waɗannan akan tasawufi duk manya-manyan malamai na tasawufin nan ya san su ya san abin nan su kuma ya zauna da su ya san ka'idojin da suke kuma da ya musu raddin maganganunsu ba su iya mai da raddi ba a lokacinsa aka sami koge muna zancen nan irin su masu bin mazhabobi ma masu aiki da mazhabobin nan na fiqhu wanda su kuma ba bangaren bid'a suke ba duk bangaren sunna ne kasance mutum ba hanafi ko kasance wasu ba maliki ko ba shafi'i ko ba hanbali wannan a bangaren fiqhu ne ba shi da matsala mutum ya dangana kansa zuwa ga waɗannan amma ba wata kungiya ta aqida ba akwai wani malami sunansa Ibn Zamlakani babban malamin abin nan malikiya ne sai yake cewa kai Ibn Taymiyyah mun fa'idanta da shi a mazhabar malikiya ita kanta akwai abubuwan da ba mu san su a mazhabar malikiya ba sai da ibnu taymiya ya ba kuma shi din ba wai dan kallo bane a malikiyar malami ne wanda aka gamsu a zamanin sa malami ne to shi ne har yake cewa kai ni fa na yadda ibnu taymiya nan ni dai ban taba ganin irin sa ba sai sai kai shi ma bai taba ganin irin kansa ba ma'ana shi ma bai ga wani malami da zai ce lalle ya kai shi ko ya fi shi ba to kuga wannan taimako ne na Allah subhanahu wataala da ya kawo irin waɗannan bayin Allah da suka kare addinin sa har aka iya gane shi ta hanyar waɗannan rubuce-rubuce wannan da muke karanta littafin sa wane ne ai ba ku manta kissar sa ba da muka karanta tarjumar sa kafin ranar farko da muka fara wannan karatun ko a duka shekaru nawa yayi a duniya shekarun sa 30 da nawa da 5 gaba ɗaya shekarun sa kenan a duniya wanda yayi wannan littafin amma a zamanin sa babu mutumin da ya karanta littafin Ibnu Taymiya irin sa ya tasirantu da su ya koshi akwai wani malami da na gaya mana a lokacin Sheikh Abdullah Al-Qarawi shine ya tafi da'awa bangaren kudancin Saudi Arabia har ya hadu da wannan bawan Allah yana karami yana kiwo ya kwato shi daga iyayensa da dabara har ya zo ya zama abin da ya zama a dan lokaci kadan a dare ɗaya zai are littafi ya karanta shi in ya karanta abu ma'anarsa ya shiga kwakwalwarsa haka fa yake to kun ga wannan duk taimako ne da Allah madauki yayin wannan akidar aka samu waɗanda suka kare ta da irin waɗannan rubuce-rubucen masu tsarki da za su hada mu da Qur'ani da Sunna maimakon a hada ka da zancen wani wanda wata rana za a samu wani mai zancen wanda ya fi shi kamar da Imam Malik yake faɗa yake cewa wai shin duk wani mutumi da ya iya zance sai ya zo sai mu bar Qur'ani mu bar Sunna mu kama zancen sa kuma in wani mai zancen ya zo kuma me zame Imam Malik fa tun zamanin sa akwai wannan harka yau shi sa al-Imam Shafi'i yana da maganganu masu kyau akan raddin waɗannan ilimin maganganu na ilmul kalami ilmul kalami ba hanya bace da za a gane Allah da za a ga tauhidi uru wanda yake shi ya kamata a bi hanyar da ya kamata a bi ita ce abu hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar manyan malaman nan da muka sani da suka rubuta littafai akan me ake ce ma tauhidi to Allah ya bar mu akan tauhidi mu ci gaba يتي الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق منكر انت وانا سيتي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد من حنبل يناتي من كان منهم يحسن الكلام أتكن سسوة أن المتاني معنى أن نفهم الواقفة يوه وانا مجنة ابن جنين حكيته اتتي وانا مباوة قال لي كاوة اتكم دوانا لفظه وانا تروتني اوان ولين دباب nan kuma ga abin da ke cewa duk a cikin su waɗannan alwaqifa duk wanda ya iya wancan ilmul kalam shi yake nufi da yuhsinul kalama alkalama ne yana nufin me ilmul kalam wannan ilmin na zaurance idan mutum ya iya shi yace a cikin su wanda ya iya yace fa huwa jahmiyun to hukuncin sa shi jahmiyi ma'ana dan bid'a ne sananne mai bin mazhabar jahm ibn safwan wa man kana la yuhsinuhu wanda ko bai iya wannan ilmul kalam din ba bai iya zaurancen nan ba bai iya fifita hankalin nan ba bal kana jahilan kawai jahili ne basitan me yasa yace basitan domin jahilci ko jahilai iri biyu ne ko kun ji malamai suna faɗa ai akwai jahili basiti akwai kuma jahili murakkabi jahili basit shine simple jahili shine ma'anar basit da larabcin aka ce basit ana nufin simple yawa simple jahili ai dama shine wanda bai san abu ba da kace ga hanyar nan sai zo sai ku tafi tare ko wannan shine jahili to Imam Ahmad yace irin waɗannan in sun zama irin wannan ne to sai a ilmantar da su yace fa huwa tuqamu alaihi alhujja sai a tsayar masa hujja bil bayani wal burhan da bayani da kuma kafa masa hujja a ce ga dalili ga qur'ani ga sunna to jahili ɗayan fa shine murakkabi ko shine jahilin da yake jahili ne kuma bai san cewa shi jahili bane ma'ana shi ya yadda malami ne in kai masa magana nan sai ce ai mu ba haka muka sani ba ko ya kafa hujja da iyaye da kakanni ko ya kafa hujja da wani abu daban haka ya tashi yana yi ana yi to wannan jahili ne murakkabi ba zai fahimce ka ba na fatan fahimci abu sai ce fa in taba to in ya tuba shi wannan fa na biyun ake zance wancan an gama hukuncin sa ba jahame ne ko shi kuma wannan na biyun fa in taba in ya tuba bayan an bayyana masa hujjoji wa amana kuma yin imani bi annahu cewa shi qur'ani kalamullahi zancen Allah ne ghairu makhluqin kuma ba halitta bane shi ma'ana sifa ce ta Allah in yayi wannan to wa illa in ku bai imanin ba ya ki karba fa huwa sharrun min aljahmiyati to sharrun sa ma yafi na wancan da jahamin da aka gane inda ya dosa mun fahimci kashi kashi din da malam Imam Ahmad ya kawo yawa dan haka a shekenan waɗannan waqifa din yan bid'a ne sosai ba wai waɗanda suke da wani uzuri kamar yadda zamu ji a wannan na tambaya ta gaba bane insha Allah amma ina fata an fahimci abu sai tambaya ta gaba da sauri
شمل
يشمل
شمل المعنى الثاني
المعنى الثاني
اي معنى الثاني
نعم
ورجع الى قول الجهميه
الى قول
الجهميه
نعم
واذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الاول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الابتهاليه
نعم
ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال اللفظ بالقران مخلوق فهو جهميه
نعم
ومن قال غير مخلوق فهو
مبتدئ نعم to ga wannan kashin su kuma na biyu yace ma hukumu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun na ambata mana wani abu gutsure kadan akan wannan matsalar an samu wasu mutane lokacin da ake cewa kada fa ku ce alqur'anin nan abun halitta ne amma abin da za ku faɗa shine maganar Allah ce maganar Allah ko siffa ce ta zatin Allah to su sai suka samu iskali suka samu wata matsala a zuciyarsu shine abin nan da mai karatu yake karantawa yanzu idan ne karatu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan magana da nayi akwai abubuwa guda biyu a ciki akwai motsin harshe na da na karanta qul da harshe ya motsa lebe ya fadi wasu harufan tare da haduwarsa da harshe ko wannan aiki na ne jiki na ne yayi shi mun gane wannan to aiki na ko menene shi halitta ne ko abin ko mai halitta ne halitta ne Allah ne halitta wallahu khalaqakum wama ta'malun yawa dan haka duk abin da muke aikatawa halittar Allah ne ba shine Allah ba sifar Allah bane amma shi akwai kuma sautin da kuka ji da nace bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad wannan sautin me ya fita akwai basmala akwai kuma suratul ikhlas suratul ikhlas nan da basmalan nan menene maganar Allah ce yawa to sai aka samu wasu sai suka rube akan wannan matsalar sai suke cewa su lafzi sai su ce lafzi bil qur'ani makhluqun lafzin da nake yi da alqur'ani ma'ana inni nayi talaffuzi da qur'ani na karanta alqur'ani to wannan abun halitta ne to sai malamai suka ce musu kun kuka faɗi wannan domin lafzin in mutun yace lafzina shine ma'ana lafzina ya kunshi abubuwa biyu ya kunshi aikin bawa ya kuma kunshi siffar Allah din to idan duka hada su lokaci guda kace makhluqun baka ware ba me zai faru sai a fahimci kamar kana cewa qur'ani makhluqi ne qur'ani makhluqi ko an yi ittifaki akan cewa menene kafirci ne ina fata mun fahimci abu don haka ashe kenan kada mutun yayi itlaqin abun yace kaza ne kada kuma yace ba haka bane ina fata mun fahimci abu to shine abin da malami yake faɗa sai yake cewa hadhihi al-ibaratu wannan maganar shine ma'anar ibara yawa wannan maganar la yajuzu itlaquha bi halatta mutun ya sake ta ya fade ta haka shine ma'anan itlaqi ka fada abu babu wani kaidi ba nafiyan wala ithbatan ko korewa kace ghairu makhluq wala ithbatan ko kuma tabbatarwa kace makhluq duk wannan la yajuzu bi halatta kai wannan ba li anna domin me ga ta'lili ne li anna lafza domin ko shi lafazi ma'anan mushtarakun lafazi ne ko ma'ana ce wadda take tana da ma'anoni fiye da daya. In an ce lafazi mushtarak shine lafazin da akwai ma abubuwa da yawa da za su dauke shi. Akwai kalmomi ai a larabci ko wanda in aka fade su hakanan a Hausa mu ma muna da irin wannan. In aka fadi wata kalma tana daukar ma'anoni da yawa, kamar yanzu idan kace al'ainu, in an ce al'ainu me ake nufi da ain? Ana nufin ido ko ido wannan albasira. A larabci har yanzu in kace al'ainu ana nufin idan ruwa mabubbugar da ruwa ke fitowa ko yawa. Akwai kuma in kace al'ainu ana nufin alhaqiqa, ainu shay'i ay haqiqatuhu. Akwai kuma al'ainu ana nufin jasus, jasusi ai mun san jasusi ko me kwakwale-kwakwale me bincike-bincike, shi ma ana ce masa al'ainu. To kaga wannan lafazi ne me mushtarak. Lokacin da zaka faɗi wani lafazi ashe idan yana da irin wannan ishtiraki din to kar kai amfani da shi, domin in wani ya ji ya fahimci wannan abun, wani kuma in ya ji wani abun daban zai fahimta. To lafazi in ka ce lafazi, lafazi ya kunshi abubuwa biyu, da aikin ka wanda shine motsin harshen ka da kuma sautin da aka ji daga ya fito daga gare ka. In ka hada su baki ɗaya kace lafazin ka abun halitta ne ko kace ba abun halitta bane, to wani zai fahimci wannan, wani kuma zai fahimci wannan, wannan kuma rikici ne tunda hukuncin akwai matsala a ciki. Ina jin an gane abin nan ko? Yawwa. To sai shi yasa malamai suka ce an hana yin wannan irin abu din. Sai shi li'anna al-lafza ma'ana mushtarakun bayna at-talaffuzi. Akwai abin da ake nufi, akwai abin da ake cewa talaffuzi. Talaffuzi alladhi huwa fi'lu al-abdi, shine wannan motsin harshe din da motsin baki da dadashi da suka hadu suka fitar da sauti, wannan shine talaffuzi. Talaffantu bi kalimatin ghalizatin, misali yace nayi magana, nayi lafazi, nayi furuci da wata kalma wadda take mai tsanani. Kaga wannan aikin kai kai shi ko ba haka ba? Yawwa. Wa baina, to dai ma'anar kuma ita ce wa bainal malfuzi. Akwai kuma abin da aka yi lafazin da shi, lafazin da shi shine sautin da aka ji ko alladhi huwa alqur'anu, wanda shine alqur'ani. Kaga yanzu an samu abubuwa biyu. In kace lafzi bil qur'ani makhluq, wani zai iya cewa lafzin nan naka kana nufin al malfuz, wani kuma zai iya cewa lafzin nan naka kana nufin at talaffuz. Ina fata mun gane bambancin talaffuzi da kuma malfuzi. Anya wa zai bayani me ake, me bambancin talaffuzi da malfuzi? Na'am, banda kai mallam, kai ma mallam banda kai, mun na san kun gane. Akwai wasu sun yi shuru kuma ba su gane ba tsakani da Allah, ka gane mana? Yauwa, da za ka lawa kai ba. Waye gane? Malam Haya, to faɗi mu. Kun ga wannan gabasin nan, rashin fahimtar ma'anonin kalmomi ne ya auka wannan, ya shigo da ya fito da wannan bid'a da ake magana akai ko ba haka ba? Ashe kenan akwai bukatar kowa ya gane duk lafazin nan me ake nufi da su. Idan har ka kuskure fahimtar wani abu sai ka je kai ma ka ce lafazi bil qur'ani, kai ma ka ce makhluqi, saboda ka san bambancin me. Na'am. Duk da yanzu mafi yawa ba a faɗin waɗannan lafuzza ine. Ma'ana da mutum zai ce talaffuzi bil qur'ani, bai ce lafazi ba, zai zama ba matsala. Talaffuz, domin talaffuzi shine mai aikin harshen ka ko ba haka ba? Amma an kace malfuzi, shi kuma abin da na fitar maganar da kuka ji. Yawwa. To amma in aka ce lafazi bil qur'ani, lafazi ya kunshi wancan, ya kunshi wannan, shi yasa aka hana kai amfani da su. Ina fata yanzu mun fahimci abu. Yawwa. Don haka kamar yadda Allah madaukaki yake ce mana ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u, ya ku wadanda suka yi imani kada ku ce ra'ina, domin lafazin ra'ina lafazi ne mushtarak, shi ma yuhimu ma'anan sahihan wa yuhimu ma'anan batilan. Yawwa. Za a iya fahimtar ma'ana mai kyau in aka faɗe shi, za a iya fahimtar ma'ana marar kyau. Yahudawa suna zuwa su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ra'ina, su kuma suna nufin ru'una. Ru'una shine rubabbe kamar wawa wawa, suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sahabbai kuma sukan ce in annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga musu alqur'ani ko yana ga musu wani ilimi sai suna cewa ra'ina ya rasulullah ma'ana kiyaye mu lura da mu bi mu a hankali har mu gane su haka suke nufi to kaga wannan lafazin yana da waccan ma'anar yana da wannan ma'anar sai Allah madauke saukar da qur'ani yace ku daina fadin wannan kalmar ku ce unzurna unzurna ba ta da wancan ma'ana ma'ana unzurna saurare mu ya rasulullah bi mu a hankali har mu gane kaga an kashe saboda yahudawa suna amfani da ita suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimci abu don haka duk lafazi ka kiyaye me kake fada kada ka fada abin da yake yana da ma'anoni da yawa wani zai fahimci wani abu daban wani zai fahimci wani abu daban alhali kai kuma ga abin da kake nufi to mu karasa wannan saboda lokaci ya matso sai ce li'anna al-amin gama wannan ko sai ce wa bainal malfuzi bihi alladhi huwa al-qur'an sai ce fa idza utliqa al-qawlu bi khalqihi idan mutun ya saki maganar kawai yace ai makhluqi ne shi lafzi in kace lafzi bil qur'an makhluq in ka fadi wannan shamila al-ma'na al-thani to ba iya maganar ma'anar farko kawai wanda shi ne talaffuzi motsin harshen ka ba iya shi za a fahimta ba sai a fahimci hatta ma'ana ta biyu din shine malfuzi wato abin da ake ji din kaga kuma wannan abin da ake ji din qul huwallahu da ka karanta wannan ai ba makhluqi bane to lokacin da zaka ce lafzi bil qur'ani makhluq to ka hada abubuwa biyu ka kira su makhluqi kaga wannan kuma matsala ce yace wa raja'a ila qawli al-jahmiyya shike nan sai koma maganar jahmiyya yawa wa idza qila in ku aka ce ghairu makhluqin in ka ce lafzi bil qur'ani ghairu makhluq to wannan kuma shamila al-ma'na al-awwal zai kunshi me na farko in ka ce magana ta ai lafzi bil qur'ani ghairu makhluq furucin da nayi da al-qur'ani ba halitta bane kaga me yake nan sifar Allah ne to kaga wannan kuma zai dauki ma'anan nan ta farko da ita ce talaffuzi mutane za su fahimci cewa ita ma ba halitta bace bayan ko ita halitta ce mun fahimci wannan yawa domin motsin bakin ka shine talaffuzin da kai da qur'ani wannan aikin ka ne aikin ka kuma halitta ne yawa kai kana nufin wancan to mutane za su fahimci wannan don haka tunda abun haka ne a rufe kofar gaba daya a daina amfani da lafzi kaza din la nafiyan la ithbata ina ji yanzu kowa ya fahimta haka dai nake ji a zuciyata yace shamila al-ma'na al-awwal alladhi huwa fi'lu al-'abd zai kunshi ma'ana ta farko wanda shine aikin bawa yace wa hadha min bid'i al-ittihadiyyati wannan kuma yana cikin bid'o'in al-ittihadiyya to suwaye al-ittihadiyya kuma zai nake ga yan uwa a karatu nake cewa yana da muhimmanci wanda Allah ya bashi ido a karatu to muna buƙatar mu samu wasu samari da za su zage dantse su san ilimin da ake ce mai ilmul maqalat wannan fage ne a aqida mai buƙatar a zauna a lura da shi ilmul maqalat shine ilimin sanin aqidun kungiyoyi daban-daban ka san kowace kungiya da aka santa a tarihi kace ra'ayinta a babi kaza shine kaza ra'ayinta a babi kaza shine kaza wannan yana da muhimmanci yana taimakawa mutum wajen adalci ka nasabta maganar da take ta fito daga wanda haka hakikatan sun fade ta kar ka dangana wanda bai fadi abu ba abin da bai fada ba wannan yana daga cikin fannonin da Ibn Taymiyyah shi ma ya fice a kansa zai in yi rika tantance maka a cikin mu'tazilawa ya ce maka sun kasu kashi kaza akwai masu cewa kaza akwai masu cewa kaza akwai masu cewa kaza akwai wani shine aka sani a duniya ya fara fadin kaza haka zaka ji Ibn Taymiyyah ne fa yace maka a duniya ka san wannan irin fadin ba mai fadin sa sai wanda ya san abun sosai yace duk duniya wanda ya fara fadin kalma kaza shine wani to irin wannan ilimin yana da muhimmanci akwai littafin na ga mana shi kwanaki da Allah ya sa kuna dan rubutawa ne da yawa na ga ji kawai ake sai ya wuce akwai littafin malam Abdul Hassan al-Ash'ari sunansa maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin wato maganganun waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci da kuma sabanin da aka samu tsakanin masallata ma'ana shi iya cikin musulunci kawai ya bincika kungiyoyin musulmi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana za a rabu kashi 73 ba duka sun cancanci wuta sai guda ɗaya to wannan kungiyoyin da aka yi kashi-kashi wannan ya ce kaza wannan ra'ayinsa kaza wannan ra'ayinsa kaza wanda haka Allah madauki ya kaddara ba wai saboda yana son abin ya yarda da shi ba amma da kaddararsa kauniya aka samu wannan abu duka wannan malamin ya kawo mafi yawa ko da yawa daga cikin maganganun waɗannan irin kungiyoyi. Bayan sa akwai irin su Ash-Shahristani, shi ma da ya rubuta littafin sa Al-Milal wal-Nihal, akwai kuma Malam Ibn Hazm da ya rubuta Al-Fisal fil Milal wal-Ahwa'i wal-Nihal, shi ma littafi ne mai kyau a wannan babi din, da zaka san maganganun kungiyoyi, kungiya kaza asalin wanda ya kirkire ta shine wani, a shekara kaza ya fito, malaman sa shine wani da wani, ya saba da su ne akan kaza, shi yasa har ya kafa tasa kungiyar ya rabu da su, shi ma daga cikin mabiyansa akwai wani akwai wani, kaulin su ya saba wa ahlus sunna ta bu kaza. To wannan shine ilmul maqalat, ilimi ne mai tsada kuma mai muhimmanci. To al ittihadiyatu, abinda malamin ke nufi da ittihadiyya sune masu ra'ayin cewa komai Allah ne, sune ittihadiyya. Daga kalmar ittihadi, ittihadi shine mai hadewar abu, komai ya zama guda daya, shi ake cewa pantheism ko in ji turawa, ma'ana ilimin yadda da cewa duk abin da kake gani kawai komai da ka gani to hakika daya ce, kawai abu daya ne. Wannan tsohuwar aqida ce ta abin nan addinin Hindu, ta samu wuri ta shigo, na taba gaya mana wannan ko, ta hanyar aqida da suke cewa nirvana. Nirvana aqida ce da ake kudurta cewa wani abu na shiga jikin wani abu sai ya zama shi, sai su zama abu guda daya. Yau to daga indiyanci aka dauko wannan, ko wance aqidar indiya kai ba indiyanci ba, yauwa to daga nan ya shigo, aka samu masu falsafa a musulunci suka dauki wannan, musamman a karni na 6 lokacin da aka samu irin su Ibnu Arabi, shine yafi yada wannan harkar sosai, ya rubuta littafai akan ta, musamman littafin sa Fususul Hikam, yana cikin mafi kazanta littafai da aka rubuta a duniya, hakika ba shi da kyau. Har al-Imam Az-Zahabi yake cewa in lam yakun fi hadha al-kitabi kufrun fa laysa fi ad-dunya kufrun, yace in dai a littafin nan babu kafirci to duniya gaba daya ma ba kafirci, in ji Malam Zahabi. Saboda a ciki zaka ji yana faɗin maganganu iri-iri marasa kyau, cewa annabawa haka kawai ba sididi ba sadada suka hana mutane bautawa abin da yake shi ma Allah ne. Wai dan me annabawa za su zo su hana bautar gumaka, bayan masu bautar gumakan nan, gumakan nan su ma ba wani abu bane, duk Allah ne aka bautawa. Saboda me su a gunsu, duk abin da ka gani kawai ba komai bane, Allah ne, shine ya fito ta wannan sura din da kake gani. To wannan shine ake cewa in ittihadiyya. Wannan tunda darasin nan ba akan su bane, mun kyale shi iya haka saboda fassarar kawai wannan din. Akwai littafin sa shi ma Al-Futuhatul Makkiyya, ya rubuta shi wancan mutumin din, wanda har a ciki ina tuna yake cewa wai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati, haka yake faɗi a rubuta a baiti. Na taba jin wani malami wata ran yana karewa, wai ku ne jahilai ba ku gane ba. To mu dai mun gode wa Allah da wannan jahilci, muna san wannan jahilci, in dai jahilci ne rashin sanin wannan abu ne, to abun alheri ne. Ku duba fa mutumin da yace wai wa mallahu ay wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, da kare da alade ba komai bane ilahun mu ne, duk Allah ne, da kare da alade fa, yace duk ba ko in kaga kare, kaga kare kawai to Allah ne yake yau. Yanzu a ce musulmi ya faɗi wannan kalma, haka alade, ku duba fa Allah da yace mana kar mu ci alade, gashi kazanta ne, gashi mai wai wannan din wadi Allah ne. Sai kuma yace wa mallahu, shi kuma Allah dama ai ba wani abu bane illa rahibu fi kanisati, mai bauta ne kawai a cikin coci. In ka ga mutum a coci yana bauta kawai, ba komai bane shi ma Allah ne, a cikin Al-Futuhatul Makkiyya. Wannan littafin kuma yana nan tun a tsohuwar Kano State Library, ne karanta shi a branch din mu na Birnin Kudu, akwai shi a rubuce, har da aikace-aikace da Turawa suka yi a kansa, suka rubuta wasu maganganu na gyara maganar yadda za su turo wa musulmi, duk ta yi kyau a ce wannan ita ma mazhaba ce mai kyau, ku ci gaba ku riƙa yi. Duk saboda abin nan hassada za a ce, ko kamar da Allah maɗauki ya ba mu labari cewa ba za su gushe ba, suna yaƙar mu har sai mun bar addininmu. Duk inda za su samu ƙofar da za su ce su turo mana wani abin da ba musulunci ba, mu ɗauke shi a matsayin musulunci, to wallahi ba za su bari ba za su. Allah ya kyauta mana. To mu karasa iya wannan juz'iyyar, sai mu tsaya, sai ce wali hadha qala as-salafu, don haka as-salafu salihu, magabatan mu na ƙwarai rahimahumullahu ta'ala, suke cewa man qala, duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyyun, duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani makhluq suka ce jahmiyyi kawai. Saboda me wancan abun da ma'anar lafazi din take dauka bai kamata mutum ya faɗi wannan ba bai kamata kuma ya kore ba ma'ana karkace makhluk karkace gairu makhluk duk wanda ko ya faɗa to yayi aiki irin na ɗan jahmiya sai yace wa man qala ghayru makhluk wanda kuma yace ghayru makhluk fa huwa mubtadi'u shi wancan da yace makhluk din ya menene yayi yayi jahmiya saboda me me yasa za a fassara shi da yayi bid'ar jahmiyanci saboda lafazin al-lafzu yashmalu at-talaffuz wa yashmalu madha al-malfuz to kaga in kace makhluqi ne to har ka shigar da qur'ani a ciki qur'ani kenan ya zama makhluqi to wannan kuwa aqidar me jahmiya ce sai suka ce amma wanda yace ghairu makhluqi to shi kuma bid'a yayi ma'ana bai kai laifin wancan ba an fahimci abin yawa domin yace siffar mutali domin me ya kunshi gaskiya ne in dangane da malfuz ne ko laifin sa shine aikin sa ya shigar da shi cikin siffar Allah to wannan kuma bid'a ce mun gane gefen wannan yawa to Allah mu dauke kyauta mai to sai mu tsaya iyanan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka ji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara warware mana mu fahimci aqidar sunna da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu tabbata akan ta Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu muna kuma addu'a ta musamman ga baki da za a yi gobe zuwa jibi manyan sarakunan ƙasar nan za su zo wannan gari namu kaga uban mu mai martaba sarkin dutse yana da manyan baki kenan da zai tinkara muna fata Allah madauki ya kawo su lafiya kuma duk abin da za a yi shi lafiya a ƙare lafiya Allah ya sa ba za a ji kunya a duk abin da za a yi ba Allah ya ba da damar wato tarar su da saukar su cikin alfahari cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali kuma su tafi suna murna su bar mana gari lafiya kuma cikin kwanciyar hankali Allah ya sa kuma nasara cikin abin da aka zo yi din Allah ya sa kuma albarka a cikin sa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.